Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tasce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Ninya. Har yau ana iya kama mu a tashin Alpha Radio dake kuma su kasar Ghana. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilin mu na jihar Adamawa yayi da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. Sai kuma mu kawo muku rahoton akan likitoci na babban asibitin Maiduguri su ma sun bi sahun yan uwansu a sassan Najeriya. Kana yau ba za mu samu dawon Kana za mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Amma dai yau ba za mu samu daman kawo muku wato sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru ba tare da Muhammad Awal Garba. Amma za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Sai dai waɗannan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya ce shirin kera makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi shine babbar barazana da ke fuskantar duniya. Yana mai gargadin cewa caccakar wato cacar bakin da ake yi kan iya haifar da mummunan sakamakon da ba za a taba gani ba. Yayin wani jawabi da ya yi a hukumar majalisar a jiya Talata, Antonio Guterres ya ce dole ne a samu maslaha a siyasance. Inda ya ce abin da daukan matakin soji zai haifar ba zai misaltu ba. Kwanaki biyu bayan da ta yi gwajin makamin nukiliya Koriya ta Arewan ta ayyana kanta a matsayin ƙasa da ta shiga jerin waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da akan iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata nahiyan, wanda ake kira ICBM a takaice, da kuma ma keken bom ɗin hydrogen na ƙare dangi. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bar Koriya ta Kudu da Japan su sayi ƙarin manyan makaman yaƙi na soji daga Amurkan. A dai bangaren kuma Rasha da China sun ce daukan matakan kakaba takunkumi akan Koriya ta Arewa saboda gujin makaman da ta yi ba zai wani tasirin a zo a gani ba wajen kwantar da hankula a yankin ruwan Koriya. Sannan kasashen biyu sun yi gargadi kan irin illar da daukan matakin soji za ta haifar. Shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Talata ya ce babu basira a kakaba tsauraran matakan takunkumi akan Koriya ta Arewan, kuma hakan ba zai sauya shugabancin Pyongyang ba.
A wani batu na daban, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna damuwarsa akan abin da ya kira yiwuwar aikata kisan kare dangi akan tsirarun 'yan kabilan Rohingya da ake yi a jihar Rakhine a kasar Myanmar, yanda rikicin ya tilasta wa dubban mutane tsallakawa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da kasar. Guterres ya kuma yi kira ga fararen hula da jami'an soji da ke Myanmar din da su kawo ƙarshen wannan tazoma wacce ce ka iya haifar da rudani a yankin. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin kusan 'yan gudun hijira daga tsirarun 'yan kabilun Rohingya 125 ne suka tsallaka zuwa Bangladesh a cikin makonni biyun da suka gabata. Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta yi kira ga kasashen duniya da suna matsin lamba ga Myanmar domin su daina karo da 'yan kabilar ta Rohingya zuwa Bangladesh ta kuma karbi 'yan gudun hijirar.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 kungiyar Boko Haram ta kashe a fararen kunna bakin wake da ta kai a Kamaru da Najeriya tun daga watan Afrilu, adadin da ya ninka wanda aka gani cikin watanni 5 da suka gabata. Wannan rahoto da kungiyar ta fitar a jiya Talata ya kuma nuna cewa kalla fararen hula 223 kungiyar Boko Haram ta kashe waɗanda ke hannunta tun daga watan na Afrilu, ciki har da fararen hula 100 da aka kashe a watan Agusta kadai. Hari mafi muni ya faru ne a ranar 25 ga watan Yuli, inda kungiyar ta harbe har lahira mutane 40 a wani harin kwantan bauna da ta kaiwa wata tawagar masu aikin neman man fetur a jihar Borno. Kungiyar ta ce mai yiwa adadin ya fi haka domin ta yiwu ba a bada rahotannin wasu hare-haren ba. A ƙasar Kamaruko da ke makwabtaka da Najeriya, aƙalla fararen hula 158 kungiyar ta kashe a fararen kunna bakin wake 30 da ta kai tun daga watan na Afrilu, ciki har da wani hari da aka kai wajen wasan video game a yankin Waza a ranar 12 ga watan Yuli wanda ya halaka mutane 16.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Masu hasashen yanayi sun ce tsibirin yankin Caribbean da kudancin jihar Florida na kan hanyar wata guguwa da masu hasashen suka kwatanta a matsayin mai cike da bala'i da hadari. Guguwar Irma wace ya zuwa jiya Talata ke kan teku na Nadun Faran arewacin cikin yankin Caribbean inda take tafi da iska mai wayanawa wace ke tafiyar kilomita 297 a cikin sa'a guda. Wannan dai ita ce guguwa mafi karfi da aka taba gani akan tekun Atlantika. Guguwar ta girma har ta kai mataki na 5 a jiya Talata a cewar masana a fannin yanayi inda suka ce tana cike da hadari. Tunda dai aka aike da sakonnin gargadi a wasu yankunan Dominican Republic da Puerto Rico da America da British da Virgin Island da kuma Florida an kuma umurci hukumar bada agajin gaggawa ta tarayya ta fara ayyukan bada tallafi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Mun faro da tattaunawar da Ibrahim Abdulaziz yayi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar akan batutuwa daban-daban. Ga dai Ibrahim Abdulaziz din.
Da ma dai farko tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya koyebawa shugaba Buhari ne a yaki da masu tare kirba na Boko Haram. Ko da ke tsohon mataimakin shugaban kasan yace fa da saurari na aka ba
ai nace an samu nasara amma kuma ba cikakken nasara ba tunda har yanzu muna nan muna ta fama da ƴan Boko Haram ai tunana ai harin suna karkashin mana mutane kuma har yanzu local governments cikin Borno da Yobe suna nan suna rike da su mutane ba su isa su koma kananan hukumomin su zauna lafiya ba. Wannan abin ni mamaki yake bani, ban taba tunani Najeriya za ta yi fada da Boko Haram shekara 5 wata murkushe Boko Haram ba, domin me ai mun yi yakin diyafara a kasar nan wanda yafi wannan kuma cikin kurmin kudu amma cikin wata 30 ai muka gama da sojojin Biafra muka mai da kasar nan guda. Sannan yau a ce ƴan Boko Haram shekara 5 muna kokari mu gama da su, mun kasa gama da su wallahi na
ba dai ga batun yaki da yanta da kai da baya. Wata matsalar da gwamnatin APC a Najeriya ta mala shi takobin kawarwa ita ce ta batun cin hanci da rashawa. To koya Atiku ke ma kallon kamulo da ƴan gwamnatin su ta APC a wannan fanni
yakin cin hanci da rashawa an samu ci gaba kadan amma ba yadda mutane suke zato da ba kafin zuwan gwamnati. To mutun na aka kama aka daure, dukiya nawa aka karba wajen waɗanda suka saci kudaden mutane? Na tuna lokacin da muka zo gwamnati 1999 a lokacin gwamnatin Abacha kudaden da muka karba hannun waɗanda suka saci kudade dala biliyon 4.5 ko 7 wanda muka karba daga hannun jama'a.
To amma ai labaye ku kuka kawo jam'iyyar APC, to ko an yi waɗannan kalamai naka ba suna nuni ne da cewa ba a tafiya da kai ba a yanzu?
Gaskiya ina cikin jam'iyyar APC kuma da ni aka yi yawo aka yi campaign aka samu nasara, amma tunda aka samu nasara kuma aka kafa gwamnati gaskiya zan faɗa maka bani da wata alaka da gwamnati. Ni ba taɓa tambaya na wani abu ba kuma ban taɓa cewa ai wani abu kafin a ci da mu aka yi komai da dukiyarmu da komai namu
da ƙarfinku
da ƙarfinmu mu kai kai kusance maka ma har a jami'ance, domin gashi dai yau kusan shekara uku kace ko to so daya muka taba miti na wannan jami'in, ba mu taba taro ko so daya
na dattijan jami'a da ake
so daya da muka yi ba mu saki ba har yau.
To wai ko me wazirin na Adama kuma zai ce ne game da batun cece kucin sake fasalin kasa da ma batun tsayawa takara a shekarar 2019?
Abu ne ya kamata mu maida hankalinmu kan wannan shi yaya zamu yi mu samu da farko dai mu fahimci juna, ya zamu yi mu tabbatar da haɗin kai ƙasar nan sannan mu zauna cikin ƙasa guda ɗaya da kuma cikin lumana lafiya da kuma cigaba. To sannan kuma ka tashi ka ce kana neman shugabanci. Na ɗaya dai na sani da farko tukun harkan siyasance ma da siyasan ƙasan tana tafiya yadda ya kamata mutane ma ba za su fara
wannan kirari.
balle kuma gashi muna tare da shugaban kasa wanda bai da cikakken lafiya. To da wanne zamu ji?
Koma da menene dai, yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafinin da shekarar 2019, batun da wasu ke ma hasashen cewa za a kai ruwa rana. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kafin a ci gaba da shakatawa da wannan. Amshin waka ta in kadi hujjar bari kan bude maka, ai mulki ni kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In kai adalci shugaba, to Allah zai ya saka maka. In ka zama mai san zuciya, to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka. To yanzu kuma sai a jihar Borno, inda likitoci a babban asibitin jihar suka bi sauran takwarorinsu na ƙasa domin yajin aiki. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyar likitoci na asibitin koyarwa da ke jami'ar Maiduguri da ake kira Resident Doctors a taƙaice sun bayyana bin sauran takwarorinsu na wasu jihohin na tsunduma cikin yajin aikin gama gari. Tun a jiya ne dai waɗannan likitoci da ake kira Resident Doctors suka bayyana manema labarai a asibitin koyarwa da ke jami'ar Maiduguri cewa sun riga da sun soma yajin aikin tun a ranar Litinin da ta gabata, wanda kuma ba za su janye ba in ba tare da an biya musu buƙatunsu ba ko kuma samun umarni daga uwar ƙungiyar nasu ta ƙasa. Wannan yajin aiki da yake iya jefa mutane cikin halin ƙaƙanik ai ganin cewa jihar Borno na fama da matsaloli daban-daban, kama da matsalar barkewar cutar amai da gudawa da kuma wasu da aka kai jinya sakamakon samun rauni daga hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram. Hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar likitoci da ake kira Resident Doctors dake asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da ake kira Dr. Eliako ko sun yi la'akari da irin waɗannan matsaloli, ga kuma abin da ke cewa.
Duk mun duba wayannan matsalolin da a baya ma lokacin da aka yi yajin aiki gaba daya kasan nan, mu asibitin mu anan su manyan mu da ke sama sun bamu wannan go ahead mu yi aiki, sun ce ba damuwa a wannan lokacin. Amma yanzu mun yi musu wannan magana, sun ce abinda za mu yi yajin aikin in an samu wani damuwa da yake sa damuwa a cikin garin nan, mu yi musu magana za su gaya mana yanda za mu yi sorting out wannan problem din.
Saboda akwai batun kwalara yanzu ma haka da ake fama da shi a jihar Borno, wanda an samu barkewar wannan ana magana kusan mutane 20 ma sun mutu. Ba gani kamar wannan yajin aiki zai shafi waɗannan mutanen da ake kawo muku musamman ma da ke fama da waɗannan matsaloli na cutar kwalara yanzu haka?
Zai iya damu. Yanzu haka mun samu rahoto ma cewa mutane kusan 20 sun mutu. Abin ya dame mu, amma ka san da yake mu kanana ne muna bin directive. So yanzu da mu gaya ma manyan mu da suke can sama cewa ga damuwa a gari, mutane kusan 20 sun mutu, an mafi yawanci ba su da lafiya. In sun ce mana mu koma aiki, mu yi ma wayannan aiki, za mu koma ba mu da wannan damuwa.
Menene ma buƙatun naku ne da har zai sa ku tafi yajin aiki?
Manyan babba a cikin buƙatun mu shine ana biyan jama'an mu a ƙasar nan gaba daya, wayansu ba biyan su albashin su cikakke, yawanci za a biya su rabi ko kwata, gwamnati za ta yi ta alƙawari ba ta cika alƙawari. Wayansu likitocin mu ba a daukan su a daidai level na aiki da ya kamata a dauke su.
Kin haka ne da yasa na tabi shugaban committee likitocin asibitin da ake kira chairman medical committee Dr. Muhammad Bashir Tahir game da batun wannan yajin aikin, ga kuma abin da ke cewa.
To ni dai a sani na yanzu nake jin labarin cewa sun fara yajin aiki a bakin ku. Abin da yake faruwa shine ba su kawo mana takarda ko sun musun gaya mana da baki cewa sun fara yajin aiki ba, sai sun yi haka ne za mu san cewa mu sun fara yajin aiki.
To yanzu idan har suka sanar da ku, wani mataki za ku ɗauka ne? Za ku tsaya da aikin ne gaba ɗaya asibiti ko kuma ku za ku ci gaba da aiki?
Ba zai yi wa tsaya da aiki gaba ɗaya asibiti ba, saboda abin da yasa akwai wasu likitoci wanda su ne consultant, manya-manyan likitoci, su ba su yajin aiki, za su ci gaba da kula da marasa lafiya har zuwa lokacin da Allah zai sa a daidaita su kuma residents su janye yajin aikin su.
To ko ya majinyatan ke ji game da wannan yajin aikin? Ga dai ɗaya daga cikin irin waɗannan majinyata.
Baba na gashi kana da rauni a hannu kuma kana asibiti, an tafi yajin aiki cije, ya kuke ji ne?
Yajin aiki bai mana daɗi ba, amma dai a shirya a jara yafi. Mun haɗa kai an shirya shine kasan nan zai ci. To ana neman kowane a bayi solution, saboda ba kamar doctor a kasan nan. Yanzu ana iya kawo mutum a ce rai yana hannun Allah, su sa ya samu rai.
Asibitin jami'ar Maiduguri da ya tana da irin waɗannan likitoci da ake kira resident doctors kusan 150 da kuma wasu manya-manyan likitocin da suka ce za su gaba da samar da ayyukan jin ƙai ganin irin wannan yanayi da ake ciki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da muke jira muji martanin mai girma gwamnatin jihar Bauchi barista MA Abubakar game da batun mutanen Zirami da kuma alƙalin kotun Zirami alƙali Sani Musa yau filin ciki da gaskiya zai dubi wani al'amari da ke barazanar koran al'umma masu yawa a jihohin Zamfara da Katsina daga gidaje da garuruwansu muddin dai ba wata sabuwar dabara hukumomin tsaron Najeriya za su dauka ba. Wannan lamari kuwa ba wai sabo bane domin ƴan bindiga sun saba kashe mutane suna kwace musu dukiyoyi abin da yasa har rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na rawar daji a wannan yanki. To amma yanzu wannan lamari yayi tsanani musamman a karamar hukumar tsahe ta jihar Zamfara. Muna maganar wani gari ne mai suna ƴan warin daji dake kan iyakar Zamfara da Katsina da ƙauyuka da garuruwan da ke kewaye da shi kamar unguwar Kesau, Rugumawa, unguwar Danwaru zuwa Bawo, Tudun Mai Raira, Hayin Alhaji, Tafkin Kazai da dai sauransu waɗanda a yanzu haka a cikin su da kuma dajin da ke wurin ƴan bindigar da aka ce yaran Fulani matasa ne suke cin karansu babu babbaka. Kwanakin baya da lamarin ya fara yin tsanani, mutanen waɗannan garuruwa sun kakkafa ƙungiyoyin banga na sa kai domin kare kawunansu. Amma a yanzu sabon salo, ƴan bindigar da suka addabi wannan yanki sun fara bin waɗannan ƴan banga suna karkashewa. Sannan suna sanya wa mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka tara. Duk ƙauyen da ke son yin noma, tilas sai sun biya ƴan bindigar nan abin da ya kama daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi. Kuma sukan shigo su zauna cikin ƙauyukan, duk wanda ya hana su yin abin da suka ga dama ko ya fallasa su hukuncinsa kisa. Yau za mu fara taɓo wannan batu, za mu kuma faro da wani ɗan asalin garin na ɗan warin daji.
Sunana Bashir Idris, ni mutum ne ɗan warin daji ne.
Akwai ƙorafi da kake da shi ko kuka kan lamuran tsaro a yankin? Muna so ka yi wa masu sauraro bayani filla-filla menene kake son faɗa wanda kake jin duniya bata sani ba.
Gaskiya ni abin da nake so in faɗa shi ne, ni ba mu gane abin da muke ciki ba tsakanin mutanen garin ƴan warin daji da sauran wannan matsalan da ake yi wa ta kashe-kashen mutane haka, wanda ƴan banga ɗin nan ɗan banga zai fita za a kashe ɗan banga ba a je ba a gani ba kuma ba a ɗauki wani mataki ba. Ƙarshe ma dai ya zo yanzu ƙauyukan mu kamar misalin Rugumawa, Danwaru, Bawo, Mutu, wannan wurin sun zama haɗari yanzu a rayuwa ga ɗan adam. Kai musamman ma ƴan warin daji da ƴan ba dan ya zama dole mutum ya zauna ba, gaskiya mutum bai zauna ba. Saboda rayuwar mutum tana cikin haɗari ainihin gaskiya. Kuma wannan abun ya zama ba wani kwakwaran mataki aka ɗauka ba na ganin mutanen da sun samu natsuwa da walwala ba. Ƙarshe an yi lokacin da ma kwanan ba da aka kashe wasu ƴan banga gaba ɗaya da malaman makarantar garin da wanda aka tura kwafis ɗin duka sai suka bar garin. Ina tabbatar ma da cewa yanzu zaman da ake mutum ba zai ɗaukar yaran shi bai turo shi ya zo ƴan warin daji zo ya karatu ba saboda ba security gaskiya.
Abinda muke so mu gane, idan mutum ba ɗan banga ba ne yana zaune a garin, ya nuna zai iya zamansa tun da ka ce ƴan banga kawai ake kai wa hari ko su ne ake suke cikin hatsarin kenan?
Ito abu ne wanda yake yana iya faruwa a zuwa aika mai uwa da wabi. Ina maganar natsuwa, tunda inda akwai natsuwa su malaman da suke karantar da kamar ba zai karantar da yaran mu kamar kofis nan ba za su tafi ba ai. Su ba ayin gari ba ne, an san baki ne. Amma abu ne wanda za a iya zuwa aika mai uwa da wabi. To kaga ba daman ka ce wai bari ka zauna.
Faɗa mana shin matsalar nan su waye ne suke kai wa mutane waɗannan hare-haren da suka zama barazana a yankin?
To gaskiya wanda suke kai wa nan hare-haren tabbas gaskiya Fulani ne. Fulani ne kuma Fulani nan kowa ya san da cewa ɓarayi ne, wanda kowa da ke wurin ya san da cewa Fulanin ɓarayi suke kai wannan harhara suke kashe mutane. Kuma Fulani nan ba wai wasu bane na wani wuri ba, na ɓangaren yankin ne. Ya kamata a ce tunda ba wani nesa suke ba, a yi sa hukuma ta yi bincike a gano ya za a yi a ɗinke wannan bakin zaren saboda a samu zaman lafiya.
Fulani masu makiyaya ko kuma kawai dai ƴan gari waɗanda watakila wasu tsawon makiyan shanu ba?
Fulani makiyaya ne sai dai ƴaƴansu ne wanda suka lalace su kuma haka. Ai akwai wanda su daga ciki wanda ba sa yi amma akwai masu yin suni suka fi yawa makanan gaskiya don ba za ka ɗauki laifin wani ka ɗora ma wani ba tunda abu ne ake so a bincika ya adalci.
Iyayensu suna nan su waɗannan Fulani?
Eh gaskiya akasarin su mafi yawansu iyayen suna nan yankin ana zaune da su kuma mutane kuma sun san iyayensu ba ɓoye suke ba an san iyayensu kuma an san su.
Me yasa kuke ganin mutanen yankin ba za su haɗa kai da iyayensu ba su ja hankalin waɗannan matasa Fulani su daina wannan aika-aika?
To aika sun ɗan ta'adda inda zai je magana iyayen shi ma ba zai fara ba. Ba kowa ba ne ba zai ɗan shi haye zai yi ƙarfi wurin ta'addanci ba kuma ya ce zai hana shi. Idan mutum ya shiga cikin wannan abubuwan to gaskiya su ma kashi iyayensu kamar suna neman maraba da su ne don su zama su kamar wani bala'i don ba za su yi da su.
Kwanaki yana da labari ko duk duniya ta san Najeriya ko shugaban Najeriya ya san an tura sojoji wannan yankin har aka yi rawar daji ma a jihar Zamfara saboda maganin waɗannan 'yan ta'adda. Me yasa har yanzu matsalar nan take ci gaba da faruwa?
To wallahi Haji Nasiru ni ma na yamaki abin saboda ni bangaren 'yan wanan daji muna da dole muna daji kuma babban daji wanda ya kamata a ce yanzu haka akwai batalin sojoji wurin saboda wannan abin amma gaskiya ba kai muna ba. Sai dai wani lokaci abun ya ɗanyi tsamari ne za su ɗanje da safe zuwa yamma kuma shi kenan za su zo su wuce su koma. To kaga wannan ba su ba tsaro ba ne ba. Ya kamata a ce an aje sojoji wurin nan har mutanen nan an tabbatar da an kama su sun zo hannu an san hukuncin da ya kamata a yi musu.
Wajen nan yana da surƙoƙin daji ne inda su 'yan ta'addan suke ɓuya?
Eh akwai daji gaskiya. Gaskiya Allah ya hoye daji babban daji wanda tun da Katsina daji ya taso ya shiga har Nijar. Ba ƙaramin daji ba ne babban daji ne. Babban daji ne kuma dazukan garurukan da ke gefe-gefen dajin. To ina tabbatar maka da cewa ma wannan mutanen ma kamar sun kama wannan garurukan. Don yanzu garurukan nan ba wanda ya isa yi wani magana akan wannan 'yan ta'adda. Baka isa kai magana ba dai idan kai magana akan su to ina tabbatar ma in ba kwana ka ba za ka kwana ba. Saboda ƙarfin da suke da shi ya wuce da rubuta yake tunani.
Amma ya nuna cikin dazuka suke da zama kenan ba cikin gari ba.
Eh suna ka san shi ya ga ce maka mutum wannan dan ta'adda ne to ba zai ce zauna cikin gari ko da yaushe ba amma za su zo cikin gari su zo su wuni su yi dare su ma hira da 'ya'yan mutane haka kana ji kana gani su dauki ekon su zo su suna hira ta kuma kai ka san da cewa akwai matsalar da biyo baya amma baka saka hana ba. Baka isa ka ce ka taka masu burki ba dan idan kai magana ma kai ran ba za ka sha ba dole mutanen garin mu hasu su zauna tare da su dole sai sun bi umarnin su sannan za su zauna lafiya. Saboda dalilin kuma da ya kawo wannan ba wani hukuma mai karfi yanzu ya kamata a ce kamar irin mutun nan wallahi kamar irin mutun nan ya kamata a jajirce da sa sojoji kamar yadda aka sa sojoji Maiduguri saboda su bakin daji suke ba su da wani makauta sannan idan damuna ta zo rafi ya zo ya yanka ya tare muna da katan rafi muna ce mishi gagari to wannan gagarin gagaro ne idan ya kawo ruwa baka saka shiga ba to idan suka biyo ka za ka fada ruwa ka mutu ne ko ka za ka saka shiga tunda ba wani agaji ba wani da zai taimaka maka abu ya zama kaman ba ma yankin Najeriya ba in ka ji abin sai ba ka mamaki kuma abun sai a hana ma a san abin da ake ciki ni abun shi ne ke ɗauri mini kai.
Wani misali za ka bayar tunda ka ce 'yan banga kawai suke kaiwa ya nuna in mutum ya daina yin sana'ar banga ya koma farar hula zai iya zama ƙarƙashin kulawar waɗannan 'yan ta'addan kenan ba tare da sun taɓa shi ba.
Eh to gaskiya kam sun fi ɗaura gaba mai tsanani tsakaninsu da 'yan banga to amma ka san shi ɓarawo ba amana ce gare shi ba. Baya da amana zai ce a sai wani kawai zan taɓa lokacin da ta ɗebo zafin shi to akan kowa wani iya hucewa akan kowa zai iya hucewa tunda ba lallai dole bane sai dan mangara. Misali kamar da muke ganin suna iya zuwa shiga gari su kama gari su mamaye gari ai ba ci garin duka da 'yan banga ne to amma wanda ba dan banga mana su bashi mana ba za su bashi ba ai ba wanda suke bari ai lokacin da kawai inda sai gani ka tambaye kai dan gari kaza ne in dan gari kaza ne suka shika to kaga bai zama sai
me yasa kake me yasa me in sun ce kai dan gari kaza ne ya nuna waɗanda 'yan garin sun taba musu wani laifi kenan
a'a so in ma laifin bai da wani bambanci da tsakaninsu da tsaron da suke ya hada kansu su hada kungiya suna taimaka ma garin suna tsaron garin su to amma akwai wani abun ma bai wuce wannan ba dai shi dini kawai to ka ga ba za ka zauna ba dan ta da yazo ta gida zo yazo sami kai idan ne ka ba wannan mutum ba kwa zai yi hankurin haka ba
a shirin mu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin yadda yan bindiga suka damo alakakai ga mutanen sassan Zamfara da Katsina suka mamaye wannan wuri a kasance lafiya
To Allah ya kyauta. Yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu haro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Audu Toyo daga Damaturu a jihar Yobe. Ra'ayina na yau a gaskiya yadin aikin da likitocin Najeriya suke shirin tafiya ba zai zama da ba zai haiki dan ido ba. Domin a duk lokacin da likitoci suka tafi yajin aiki majinyata shi ne suke shan wahala musamman wanda suke kwanci a gadon asibiti wasu ma har tana kai ga sai rasa rayukansu dan da wanda ake kaiwa jikkatattu ba sa samun kulawa saboda ina shawartar gwamnatin Najeriya don Allah ta san hanyoyin da za ta bi ta sasanta da wa'annan likitoci domin gujewa abubuwan da za su faru da dama.
Assalamu alaikum sayin Hausa na murya Amurka. Mai magana Garba injiniya da ke karamar hukumar Bursari jihar Yobe. Ina kira ga mai girma gwamna da Allah tunda an mana asibiti shahararren asibiti mu kuma muna da kwararren daktoci amma ba su da ɗakin kwana wani sai ya kwana a wani gefe ma ya zo sannan ya kama aiki don Allah ina nema a taimaka mana a mana staff na ma'aikatan asibiti daktoci da katanga da staff kwafta a zagaye mana shi da Allah taimaka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amir Kansuya daga Kegan Najeriya. Don Allah ina son manyan 'yan siyasa APC su shiga gyara Kano tsakanin gwamna mai ci yanzu da tsohon gwamna Dr. Rabi Musa Kwankwaso a yi sulhu saboda ni sulhu yana da amfani kada su rusa muna jam'iyya.
Assalamu alaikum DOM mai magana Alraf Kano da shuwa Odita Janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan kasar Bama da irin cin zarafin da ake yi wa musulmai marasa rinjaye 'yan kabilar Rohingya wanda kuma duniya ta tsaya ta gani tana gani ko ina to ya kamata ina kira ga kasashen musulmai da suke kewaye da wannan kasar. Ya kamata su dau fararen matakai akan kasar Bama saboda kar ya zama wannan kisan kiyashi a karar da mutane saboda ba su da gata kuma majalisar dinkin duniya gaskiya ban gamsu yadda take tafiyar da al'amuranta ba akwai son zuciya akwai son kai akwai rahin kai.
Allah da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Babban sakatar Majalisar Dinkin Duniya ya ce shirin kera makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi shine babbar barazana da ke fuskantar duniya. Yana mai gargadin cewa cacar bakan da ake yi kan iya haifar da mummunan sakamakon da ba a zata. Yayin wani jawabi da ya aikata majalisar a jiya Talata, Antonio Guterres ya ce dole ne a samu maslaha a siyasance. Ina ce abin da daukan matakin soji zai haifar ba zai misaltu ba. Kwanaki biyu bayan da ta yi gwajin makamin nukiliya, Koriya ta Arewan ta ayyana kanta matsayin ƙasa da ta shiga jerin waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da akan yi iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata, wanda ake kira ICBM a taƙaice, da kuma makekin bam ɗin hydrogen na kare dangi. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 kungiyar Boko Haram ta kashe a raran ƙona bakin wake da ta kai a Kamaru da Najeriya tun daga watan Afrilu, adadin da ya ninka wanda aka gani cikin watanni biyar da suka gabata. Wannan rahoto da kungiyar ta fitar a jiya Talata ya kuma nuna cewa ƙalla fararen hula 223 kungiyar Boko Haram ta kashe waɗanda ke hannunta tun daga watan na Afrilu.
To madalla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da lasar ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hadda shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mamur Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyanmu Zainab Abdulrahman, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku.